This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na Murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum da fatan an wani lafiya. Sunana Hawwa Sharif, tare nake da Zarau Fage da sauran abokan aiki. A cikin shirin na yammacin yau Juma'a ta babbar rana 1 ga watan Maris shekarar 2024. Kafin a ji abubuwan da muke tafa da su ga Zarau da kanin labarai.
Mutuwar akalla Falastinawa 112 a Gaza ya janyo Allah wadai daga kasashen duniya a yau Juma'a. Shugabannin majalisun dokoki na kasashen Turai 23 sun yi kira ga kakakin majalisar dokokin Amurka Mike Johnson da ya jajirce wajen neman wa Ukraine karin taimako a yakin da take yi da Rasha. Shugaban Amurka Joe Biden da abokin hamayyarsa Donald Trump sun je sassa daban-daban na kan iyakar da ta raba jihar Texas da Mexico a jiya Alhamis.
Kanin labaran kenan a bangaren rahotanni. Za a ji mako guda da kungiyar ECOWAS ko sai da yawo ta cirewa Niger da wasu kasashen Afirka ta yamma takunkuma da ta zarga musu. Wasu yan kasar Niger da lauyan hambararren tsohon shugaban kasar ta Niger Mahmud Babu wato Mohamed Bazoum na jiran ji daga nan makomarsa.
Yau wajen mako guda da aka take takunkumi da aka sa ma Niger a lokaci sun ce kuma a saki Bazoum. Amma har yanzu a matsayin mu na lauyoyi ba mu ga ko.
Sai a biyo mu a cikin shirin domin jin wannan da ma sauraron rahotanni da ke tafi a cikin shirin. Kamar kowace ranar Juma'a yau ma muna tafe da shirin da dan gari wanda Yusuf Mustafa Batsari zai gabatar inda za ku ji bayani dangane da garin Odara da ke yankin masarautar Kwantagora a jihar Niger. Amma fa sai duk bayan an gyara zama an saurari kashin farko na labaran duniya.
Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci. Mutuwar akalla Falastinawa 112 dake kokarin karba agajin jinkai a birnin Gaza ya janyo yin Allah wadai daga kasashen duniya a yau Juma'a bayan da shaidin gani da ido da jami'an kiwon lafiya na Gaza suka ce lamarin ya faru ne sakamakon budewa Falastinawa wuta da Isra'ila ta yi. Isra'ila dai ta musanta hakan inda ta ce mutane da dama ne suka yi turmutsutsi da tattake juna inda kuma motocin agaji suka bi ta kan wasunsu. Da farko jami'an asibitin Gaza sun ba da rahoton harin cewa Isra'ila ta kai harin ne kan jama'ar da suka taru a da'irar Al-Nabusi da ke yammacin birnin Gaza. Shaidu daga baya sun ce sojojin Isra'ila sun bude wuta yayin da mutane ke kokarin ciro fulawa da kayan abincin gwangwani daga cikin motocin agajin. Da farko dai jami'an Isra'ila sun amince da cewa sojojin su sun bude wuta, suna masu cewa sun yi haka ne saboda a tunanin su mutanen da ke garzayawa zuwa motocin agaji wata barazana ce. Sai dai a wata sadarwa ta faifan bidiyo da aka wallafa daga baya a jiya Alhamis a dandalin sada zumunta na X wanda aka fi sani da Twitter, mai magana da yawun rundunar tsaron Isra'ila ya ce sojojin sun yi harbin ne domin yin gargaɗi da tarwatsa mutanen. Da take magana yayin da take cikin jirgin shugaban Amurka na Air Force One da ke tafiya tare da shugaba Joe Biden zuwa kan iyaka Amurka da Mexico, kakakiyar fadar White House Olivia Dalton ta shaida manema labarai cewa wannan sabon abin da ya faru na buƙatar a yi bincike sosai. Shugabannin majalisun dokoki na kasashen Turai 23 sun yi kira ga kakakin majalisar dokokin Amurka Mike Johnson da ya jajirce wajen neman wa Ukraine karin taimako a yakin da take yi da Rasha. Sai dai kuma Johnson ya ce matsayinsa bai canza ba, cewa dole ne majalisar dokokin Amurka ta tabbatar da tsaron kan iyaka Amurka da Mexico da kuma samar da isassun kudaden gudanar da harkokin cikin gida na Amurka kafin su bada wani tallafi ga kasashen waje. Sojojin Ukraine da ke yaki a kusa da birnin Bakhmut da ke gabashin kasar sun ce suna buƙatar ƙarin manyan makamai da harsasai don daƙile harin da sojojin Rasha ke kaiwa. Akan haka ne shugabannin majalisun dokokin Turai 23 da suka hada da Ukraine, Germany, Austria, Czechia, Lithuania, Estonia, Latvia, Spain, Faransa da Poland suke wannan kira kai tsaye ga kakakin majalisar wakilan Amurka don samar da tallafi ga rundunar sojin Ukraine don ta samu karfin yakar Rasha.
An jima kaɗan zara'un za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Kafin nan yanzu bari mu je ga rahotonmu na farko wanda zai kai mu jamhuriyar Nijar. Inda yayin da aka doshi mako guda cir bayan da kungiyar ECOWAS ko sai da yawo ta cire takunkumin da ta zirga wasu ƙasashen Afirka guda hudu ciki kuwa har da Nijar din. Har yanzu ana jiran ganin yadda makomar habararren tsohon shugaban ƙasar ta Nijar, Muhammad Bazoum, da mai ɗakin shi Khadija Bazoum za ta kasance. Duk da cewa sakin nasa na daga cikin sharuɗa da kungiyar ta gindayawa hukumomin mulkin sojan ƙasar kafin sauye matsayinta. Ga Suleiman Mumuni Barman da cikakken rahoto.
Yau wajen mako guda da aka dake takunkumi da aka sa ma Niger a lokaci sun ce kuma a saki Bazoum, amma har yanzu a matsayin mu na lauyoyi bamu ga komi ba, bamu ji komi ba kan ayi wannan muhawara da satin da ya huce. Mun tuna tambaya musu da ho akwai wannan hukunci da kotu ta yanki, kuma ya kamata a yi aiki da hukuncin nan. Bamu ga kwatanta shi da a baka a cire takunkumi in ba a saki Bazoum ba, ba a yi wannan ba aiki mu gane ba, kuma bamu tambaye su ba. Amma ba mun ce a daga takunkumi saboda talakawa su ne suke shan wuya, amma kuma shi ma Bazoum iya cikin mugun matsayi tunda ba wani zargi a bisa kanshi. Abu ne ya zama na kama karya da aka yi kawai aka sake shi daga mulki, kuma yake rike da shi da iyalansa.
A matsayin ku na lauyoyin da ke kare shi, menene waɗanne hanyoyi ne kuke shirin bi don ganin cewa wannan bukata ta biya?
Amma hanyar da zan mu koma kuma ita ce mu koma bisa kan kungiyar sai da yawo, shugabannin kasashen sai da yawo da commission kin sai da yawo na mutu mata kai akwai shari'a wadda aka ce ku yi aiki da ita, kuma za mu ci gaba za mu je majalisar ɗinkin duniya. Akwai kwamiti mana musamman bisa kan rike mutum a dan gunfanar da shi ba a kan an mai shari'a ba, ba kam a kan an zargi shi da wani abu ba. Shi ma kuma za mu je can wanda ake ta committee to draw the law na Nations Unies. Muna da niyyar da zamu daga kara a can wurin. Mu aikin mu kenan na lauyoyi. Kare ɗan adam, kare wanda ya ke cikin matsala kamar Bazoum, ba shi kadai ba, talakawa su nawa muke kare su. To amma in ya zama to a cikin ƙasa an ce ba a aiki da doka, to kuma zan ce ya kare kenan ko mashara'anta ko lauyoyi masu kare mashara'anta am kama an shahe su an mai da wannan duka banzani. To ba sai a ci gaba ba ana yi?
Na'am. Yanzu a halin yanzu a yau kuna da masaniya akan halin da shi Bazoum din yake ciki da iyalinsa?
Eto tun 19 da watan Oktoba bamu da labari a cikin halin da yake ciki, ko shi ko iyalan shi bamu da labari, ko kadan tun da bamu da wayar shi ko mu mai magana, ko kuma wani ma ya mai magana ya ce mu ga abin da yake, bamu da labarin shi kwata-kwata ko kadan.
Kun nemi ku ganci ba a ba ku dama ba?
Eto mu nemi mu ganshi ba a hannun kotu ba yake. Mu lauyoyi ne, inda a hannun kotu yake sai mu tambayi kotu ta ba mu izinin mu je mu ga wanda muke kariya. A hannun iko yake ba kotu ba. Mu kuma ba mu da incin mu tambayi wani minista ko wani president ko wani wannan, muna so mu je mu ga wanda ba a hannun kotu ba yake. Ai nan ne matsalar take.
An gaida Suleiman Mumuni Barma. Masu sauraro, ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. Za kuma iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar sadarwar Facebook, Twitter da Instagram. Yanzu ga zara'un ta dawo da kashi na biyu na labaran duniya.
Shugaban Amurka Joe Biden da babban abokin hamayyarsa tsohon shugaban Amurka Donald Trump sun je sassa daban-daban na kan iyakar da ta raba jihar Texas da Mexico a jiya Alhamis. Dukkansu sun isa yankin ne don jawo hankali akan karuwar bakin haure da ke neman shiga Amurka. Amma sakonninsu sun bambanta da juna kuma sun nuna yadda ƴan jam'iyyun Democrat da Republican ke kallon wannan lamari mai muhimmanci a batu na zaben bana. Abu daya da abokan hamayyar suka amince da shi cewa matsalar yawaitar bakin haure na baya-bayan nan da ke tsallaka iyakar kasar wani abin damuwa ne sosai kuma kalubale. A garin Brownsville, Biden yayi magana a game da dokar shige da fice wanda ƴan jam'iyyar Republican ke adawa da ita. Yayin da Trump ya bayyana lamarin a matsayin yaƙi, kuma ya ce manufofin Biden ne suka bude kofa ga dubban bakin haure da ke shigowa Amurka har suna zama masu aikata laifuka. ƴan uwa da magoya bayan hamshakin jikon adawa na Russia Alexei Navalny na yin bankwana da madugun ƴan adawar a jana'izarsa da aka yi a yau Juma'a a kudu maso gabashin Moscow. Biyu bayan cece kucen da ya barke akan maganar sakin gawarsa bayan mutuwarsa. Magoya bayansa sun ce majami'u da dama a Moscow sun ki amincewa su gudanar da jana'izarsa kafin daga baya wata coci da ke gundumar Mariono babban birnin kasar ta yadda ta yi mishi jana'iza a garin inda ya taba zama kafin a sanya masa guba a shekarar 2020 kafin ya koma Rasha. Mahaifiyar Navalny, Lyudmila Navalnaya, ta shafe kwanaki 8 tana kokarin ganin hukumomi sun bada gawar Navalny bayan mutuwarsa a ranar 16 ga watan Fabrairu a yankin Yamalo-Nenets, kimanin kilomita 1,900 arewa maso gabashin Moscow.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Kuma da laka da dai a shagala ana sauraron shirye-shirye daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16.25 da kuma 31. A jamhuriyar Niger za a iya sauraron mu ne a tashar muta VOA Africa akan mita 200.5. Baya ga haka a duk sanda aka ra'ayi za a iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu ga shirin mu na gaba.
Masu sauraron sashen Hausa na muryar Amurka, assalamu alaikum. Barkanmu da arzikin sake kasancewa da ku a cikin shirin da dan gari, shirin haɗin gwiwa wanda sashen Hausa na muryar Amurka ke gabatar muku. Sunana Yusuf Mustafa Batsari da zan kasance da ku a cikin shirin. Inda yau a cikin shirin, gidan rediyon Landmark FM Kwantagora a jihar Niger, Najeriya, muka yi tattaki zuwa garin Udara da ke cikin masarautar Kwantagora a yankin karamar hukumar Kwantagora ta jihar Niger domin jin asalin kafuwar garin da kuma waɗanda suka kafa garin na Udara da ke da tazarar kilomita 10 daga cikin garin Kwantagora. Da isa na garin na Udara, na samu damar zantawa da babban limamin garin Udara inda ya soma da bayyana mun cikakken sunansa kamar haka.
Sunana Yusuf Abdullahi, Chief Imam na garin Udara. To maganan tayin garin Udara da ke wannan yankin masarautar Sarki Sudan, asalin a Udara kakanninmu sun taso ne daga ƙasar Katsina. Yanda tarihi yake ba mu bayani a wani garin da ake cewa Entumaki. To kakanninmu daga can suka taso ƙasar Katsina matsayin su mahalba ne. Suka hito da waya da ƙani da ƙanin su uku. Suka yi yammacin ga da suka zo sai suka sauka a garin Mashegu. Da suka sauka a garin Mashegu, bayan sun zauna a wannan wurin, sai wannan babban su sai ya ce shi ya ga wurin zama a Mashegu. Sai ya zauna a Mashegu. Da wannan ƙanin sai suka taso daga yankin Mashegu sai suka yi nan. Da suka zo nan, shi ƙaramin su sai ya tsaya a garin Uco. Shi kuma ya ce ya ga wurin zama nan. To sai shi wannan ƙaramin sai ya tsaya a garin farashin je ya kawo garin Uco. Shi kuma wannan da ke zo wancan na Mashegu sai ya zo nan sai ya kawo garin Udara. To asalin wa'annan kakanni namu su suka fito daga Katsina, yankin da ake cewa Entumaki, suka zo ne suka kawo wa'annan garuruwa guda uku wanda yake wa'annan wa da ƙani ne dukkan su uwan su da uban su daya. To suka zo suka kawo wa'annan garuruwa guda uku.
To yanzu ake iya cewa garin Udara ya dau shekaru kamar nawa?
To asalin garin Udara lallai ko da udara ta zo suka sauka ne suka kafa wannan gari gaskiya babu wani babban gari nan sai kasar Yahudi asali yadda muka samu saboda haka shekarun garin kahon garin udara ake yasi ya haura mu shekara 300 a kahon garin udara
shin ko akwai wasu abubuwa da wannan gari ko ince wanda masarauta take yi na ganin farfado da al'adu la'akari da cewa kowani yanki za ka ga akwai al'adun da yake rikewa domin misali yan baya su daura ko kuma su rike su cancewa eh lallai muna da wani al'ada a garin mu da muke yi watakila ko bukukuwa da shekara me za ka yi karin bayani a kai
to game da al'adu wanda muke yi lallai al'ada dai da wasu kaman gayya da ake yi zamanin da ba gayya ana haduwa a yi gayya kuma a yi ta kiɗi ke wanda ake sama kiɗin noma wanda yake ba sawa sun gaji wannan abin ne yana hada kan manoman mutanen gari ta kide-kide ana kidi ana unna noma ne a kama noma maza su kama noma ana musu kidi amma ta su zo suna musu hita ana wannan in kuma na huda ne duk ana yi to sai kuma wasanni wanda yake dama ana yin su da saboda dadewar lokaci yanzu an bar su ne kuma farfado da su yana da muhimmanci inda abin in ba ya saba mu addini bane al'ada an ba saba mu addini bane rike shi yana da kyau saboda barin shi zai sa tarihi asalin ku ta wucewa amma ana rike da wannan tarihi to wannan asali na ku bai wucewa saboda haka muna da bukatun farfado da wasu abubuwa irin wanda muka aka sani ana yi da wanda ba saba mu addini ba za insha Allah za mu yi kokarin mu farfado da su
to a iya cewa a yanzu an san cewa yankin masarautar Kwantagore yanki ne da take da kabilu da dama shin wasu kabilu ne mafi rinjaye a zama a wannan wuri
to yankin kasan masarautar sarkin Sudan yankin Kwantagore asalin wanda suke da rinjaye wanda suke suke da wannan asalin wannan yankin su ne basawa da kambari su ne aka samu a nan sarakuna da suka jagoranci wancan garin udara abu ne mai tsawo wanda yake da muna da sarakuna wanda suka jagoranci yankin kasan udara wurin sarakuna guda 18 ne ko wanda suka yi sarautan garin udara har bisa ga nan zuwan garke shi Abdullahi Ibrahim ita dai kasan udara Allah ya albarkace ta da abubuwa masu yawa kama daga abin nema sannan da itacen da ake shara ana kaiwa garuruwa sannan da dutsen da ake fasawa na gine-ginen da ake cikin birane da kwalton da ake yi a sassan Najeriya a sannan yankin kasan udara ake daukar su ana daukar da ma'adani ana daukar su yankin udara kamfanin da suka zanna nan shekara 40 da suka wuce ana daukar duwatsunmu wanda ake gurjewa ana rushewa da shi kasar Iliri da Kaduna da Yauri ana yin kwalta da su duk yankin kasan udara ake daukar su
ya zaka bayyana mana ci gaba da aka samu musamman idan muka dauke ta bangaren gwamnati da aka samar a wannan yanki
game da abin da ya shahi ci gaban da aka samu a wannan yankin kasan udara to gaskiya an samu ci gaba amma an dauki lokaci mai tsawo an wuce an ban baya saboda abubuwa na gwamnati ko guda ba shi garin ga inda aka yi to farko abin da zamu nuna banda da shekarun baya da suka wuce sama da shekara 60 da suka wuce lalle gwamnati ta zo ta yi mana kwakwayori tun can Kango to wannan magana ne wanda yake kawon tarihi amma dai daga wanga dai zuwa bayan mun baro Kango da can cikin Kango ake muke zanne ba nan bane aka taso aka koma bakin hanya to daga tasowar mu aikin da aka fara mun na gwamnati wanda zamu ce mu nuna shine zamanin gwamnati Musa Inuwa Dr. Musa Inuwa shi ya zo ya gina ya muna burtsace shine na farko to wannan abu ya faru ya zo muna wannan aiki to baya gare shi ba mu koma samu wani ci gaba na bangaren gwamnati ba sai shekara wurin kusan 10 da suka wuce sai UNICEF ta zo wanda ake cewa kuma kuna yawa ta da CSDP abin da suke da suke tare da shi kenan ina ganin ban manta ba to su suka go suka same mu muka zama lokacin wannan sarki ba shi bane tsohon sarki suke sarauta a wancan wurin da muka taso kofar gidana kenan to a wannan wurin muka zama wurin kusan sati guda suna interview da mu suna tambana tambayoyi daga ƙarshe suka ce to za su zo su taimaka mana da miliyan 10 kuma sun taimaka suka ba da wannan kuɗi to wannan lokacin ne muka amfani da wannan kuɗi muka gane muka gina primary blog a banga blog guda biyu kowane da office din headmaster ga su san to bayan wannan kuma da shekara ya dawo suka ƙara tuwo kuɗin nan kuma muka zo muka gina asibiti ga ainihin wajen ga to bayan wannan kuma sai lokacin zamanin mulkin yan siyasa na Bombe yana matsayin abin ga assembly na Niger State dan majalisa ya zo ya yi mana blog guda shi kuma blog guda yana nan shi ma azuzuwa da office na headmaster yana ga kaga ga abu uku kenan wanda zamu fuskanta wanda yake gwamnati sai mun ta bangaren gwamnati to baya gare su sai abubuwan da suke ga su kamar sola to wannan an kawo mana su ga ma guda nan an kawo mana guda biyar ko shida guda na shidan dai shine farkon kawo an cire shi aka kawo guda biyar yanzu su suke muke a wanda sunan a cikin gari
to za a iya cewa me mafi gaba a kalubalen da kuke fuskanta a wannan gari na Odara
yanzu kalubalen da ke gaban mu a gaskiya mu abin da muke so in za a so samu ne muna bukatar a sauka mana da wuta nan na nefa
fa wannan lokaci duk ba ku da wuta
tun da aka hito tun lokacin nan wanda ke kantoma wanda ake ci mutumin can na rahin gora koran mu yi tawaga muka shiga mota bi muka je sakatariya muka same su muka gabatar da kokan mu suka yi alƙawari shi ma karan kanshi ya zo garin ga to har yanzu ga babu bayani komai saboda haka abin da kalubalen da ke garin mu a wannan gari na Odara a halin gaskiya mu abin da muke so a sauke mana da wutan nefa shike gaban mu ga wuta nan mu suga shekara kusan iye da goma amma ba karkar kawo shi nan ba matsalar ruwan sha a can ainihi da dai yankin Odara in ana neman ruwa na ƙwarisha zo nan ruwa masu daɗin sha daga yanzu hakunta guda aka zo na ɗibuwa musamman wanga ruwan wanga bai zace da wani muka ce zamu yi mu sha inuwa yayi to bu zacen nan bai da canji tana samu kamar shi da guya saboda kyawun shi wasu ma daga mota za su zo su ɗibi ruwan su koma da shi cikin kwanda guya kamar yankin musu gudu suna zuwa su ɗiba to amma wannan ruwan ya gaba ɗaya burtsatse na nana ce irin su Sani Black wanda ke matsayin dan majalisa yanzu ga ya zo ya ba da gudunmawar shi kuma dai abin ya koma ƙasa
magani annan Allah na magani talakawa ma na magani kaga dan tilar makula da su tun da jirin gemin nan yamani shi jirin gemin ne ingila to ja ka da na italiya in ya dan foka ya kaliya bakin wallan idan ga na motocin talakawa suna tsaye tun da kayan su ne ke sai ya yau idan talaka ba sai kaga kayan sai ya rike anan jirgin zama ne gujin tsiya ka ga shi ma ba zai tashi ba to idan talaka ba ya shiga shin jirgin kasa kaliya zan talakawa an kai dama su ne ke shiga sannan zai dawo da su sannan su ne za ya kai sannan zai dawo da su mutukar talaka ba ya shiga ka ga jirgin ba zai tashi ba talakawa don muku gargaɗi gwamnatin wani in ba na ku ba a yana da wuya ta kula da ku wannan mota ce kasa in ba hanya za ka yi don haka gwamnati ta tuna ta yi kwalta ma ke ci a ƙauye da cikin birni gari motocin talakawa don su hau mutukar in ba kan lafiya je ka ka sha'o magani Allah na ma magani ka ga gwamnati na ma magani talakawa shi in kun tuna gwamnati ta yi mana kokari ga makarantu ta gina sannan ta yi middle school sannan ta yi college school ga university ta mana shauran makarantun nan kasan da ƴaƴan talakawa
bayan jin koki da korafe-korafe na al'ummar garin Odara ne na samu damar tuntubar kansila da ke wakiltar gundumar Masuga inda ya ce akwai matakin da suka ɗauka na ganin cewa ba ma garin Odara kaɗai ba sauran garurrukan da ke gundumar Masuga za a ɗauki matakin samar musu da ababen more rayuwa kamar yadda ya yi min ƙarin bayani ta wayar salula
sunana honorable Awal Abdullahi ne kansila da ke wakiltar Masuga ward a hoɓasan da muke a ɓangaren wuta da dai sauran matsalolin da suke addaban mu a yankin to ta ɓangaren wuta dai akwai abun nan da gwamnati abin da ta kawo muna mucika na batun World Project. To ta bangaren mutare insha Allah duk wayannan abubuwan dun mun sassa su ba kai udara kawai ba. Mun yankunan da ke yankin Masuga Ward wanda dai da yake bakin hanya dun mun sa su insha Allah in abin ga na World Project din yazo mun riga mun rubuta mun kuma aika mun ba da shi. To in Allah ya sa kaga an kaka fara World Project din insha Allah muna sa ran ba wai udara kawai ba ta har loji daga nan kuma idan ka dauka daga Mararaba kuma har zuwa Butuwan Noma har World Project insha Allah duk wayannan abubuwan muna sa ran insha Allah duk za su kammala.
To kusan za a ce a yankin da kake wakilta garin Odara na daga cikin gari mafi dadewa da kuma tarihi. Abun mamaki a ce tsawon kafa wannan gari har kawo zuwa yanzu. Me kake ganin ya kawo jinkiri na rashin samuwar kayayyakin more rayuwa musamman shi wutar lantarki da kuma ruwan sha da suke korafin kusan sun ɗauki tsawon lokaci babu shi?
To, kasan nima da shiga na a da fara wannan abun gana abin zama na kansila yanzu dai shekara guda dai kenan da zuwa na a wurin. Ko ga gwamnati ka gare idan kai abun ga ya wuce wata nawa da kafa ta ba. To yanzu ne dai muke sa ran insha Allah ga gwamnatin duk da yake gonan dai mai adalci ne kuma abun gane insha Allah muna sa ran duk matsalolin da aka fito can baya a yanzu insha Allah wanga gwamnatin mai kishi ne mai kishin talakawa ne mai kishin al'umma shine muna sa ran insha Allah duk wayannan abubuwan insha Allah wayannan da matsalan ruwan da suke fuskanta da wannan matsalan wutan nan tarki din insha Allah duk za a wuce wurin.
Kuma da haka shirin na wannan lokaci ya kammala. Yanzu a madadin sashen Hausa na muryar Amurka da ma hukumar gudanarwa na gidan rediyo Landmark FM Kwantagura, Yusuf Mustapha Batsariya na shirya na gabatar ke cewa mu kasance lafiya.
To madalla shirin dan gari kenan aka saurara. Yanzu kuma mun zo ga gaba ta karshe a shirin wato labarai a takaice.
Mutuwar akalla Falastinawa 112 da ke kokarin karba agajin jinkai a birnin Gaza ya janyo yin allawadai daga kasashen duniya a yau Juma'a bayan da shaidin gani da ido da jami'an kiwon lafiya na Gaza suka ce lamarin ya faru ne sakamakon budewa Falastinawa wuta da Isra'ila ta yi. Isra'ila dai ta musanta hakan inda ta ce mutane da dama ne suka yi turmutsitsi da tattake juna inda kuma motocin agaji suka bi ta kan wasunsu. Da farko jami'an asibitin Gaza sun ba da rahoton harin cewa Isra'ila ta kai harin ne kan jama'ar da suka taru a da'irar Al-Nabusi da ke yammacin birnin Gaza. Shaidu daga baya sun ce sojojin Isra'ila sun bude wuta yayin da mutane ke kokarin ciro fulawa da kayan abincin gwangwani daga cikin motocin agajin. Da farko dai jami'an Isra'ila sun amince da cewa sojojinsu sun bude wuta, suna masu cewa sun yi hakan ne saboda a tunaninsu mutanen da ke garzayawa zuwa motocin agaji wata barazana ce. Sai dai a wata sadarwa ta faifan bidiyo da aka wallafa daga baya a jiya Alhamis a dandalin sada zumunta na X wanda aka fi sani da Twitter, mai magana da yawun rundunar tsaron Isra'ila ya ce sojojin sun yi harbin ne domin yin gargaɗi da tarwatsa mutanen.
To masu sauraro da haka kuma ka kaga ƙarshen shirin na yanzu, sai kuma idan Allah ya kai mu da daddare wato 9:30 agogon Najeriya ne jin kamar da Chadi wanda zai daidai da ƙarfe 8:30 agogon GMT da Ghana. Za a ji mu dauke da wani sabon shirin. Sai dai kafin mu nade tabarma shirin baki daya, muna mika sakon tayin murna ga iyalai, yan uwa da Dr. Ladan Salihu, tsohon daraktan jiran na hukumar Radio Tarayyar Najeriya FRCM, bisa sarautar bardan yamman Bauchi na farko da mai martaba sarkin Bauchi zai nada shi a gobe a sabar 2 ga watan Maris a fadar sarkin Bauchin idan Allah ya kai mu. Allah ya ja kwana ya taya riko. Yanzu a madadin Zarawo Fage da ta taya na gabatar da shirin da Julie Ladens Gresham da ta bada umarni da ma injiniyan mu na yanzu Jumbe Hamza. Hawa Sharif ki muku fata alheri daga nan Washington DC. Sai an ji mun ku.